أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na Alhamis da ran Juma'a domin ci gaba da karatun mu cikin littafin Bulughul Maram na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi da yau idan ba manta ba muna 18 ga watan Zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 447 wanda ya dace ma 4 ga watan 6 miladiya ta 2026 wanda wannan shine darasin mu na 15 a cikin wannan littafi inda mun gama babe na shidda idan ban manta ba yau zan mata shi babe na 7 hadisi na karshe da muka dauka kafin babbar sallah shine hadisin Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi hadisi na 82 Abdullahi dan Abbas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ati ahadukum ash-shaytanu fi salatihi فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجدتم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحو وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقول كذبت أخرجه ابن حبان بلفظ فليقول في نفسه حديثنا عبد الله بن عباس وندعي قبادة yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana idan ɗayan ku yana sallah shaytani yake zo mushi shaydan yana zo ma ɗayan ku sai ya mushi busa a mazaminar shi da bayani ya gabata akan wannan sai ya raya mushi cewa kamar yayi iska sai yana sallah kawai kamar yayi iska to shaydan ne ya zo yake ma busa a addubarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa walam yuhdis alhali kai ko baka yi ba iska to manzo Allah sai yace fa iza wajada ahadukum idan dayan ku ya samu kan sha irin wannan shedan ya zo ya mishi irin wannan manzo Allah yace to fala yansari kada yace cire sallah ya guda sai aka baka wasu kaida aka baka wasu sharadi aka ce hatta tasma'a sautan aw tajidu riha har sai ka ji karan fitar iska ko kuma ka ji mene ko kuma ka ji warin wato abin da ya shafi iska wanda wannan ka'ida ce wanda malamai suka aje kamar yadda dukkan bayanai da muka yi akan wato wannan hadisi mun ka kawo bayanan malamai akan wannan hadisi haka zalika idan ya zamanto kana sallah shi ma ka samu wasiwasi cewa wannan raka'a kaza ce ne ko raka'a kaza ce ne to sai ka dauki wanda yake mafi wato abin da ya shahi karanci sai ka gina shi ne kenan ka'ida da malamai suke cewa al-yaqinu la yazulu bishak abinda kake da yaqini akan shi abinda ka sakankance akan shi to kokonto baya busar ma da shi kana da kokonton cewa ina da arwalla sai zamanto nike kokonton cewa kai nayi iska ko ban yi ba iska to asali kana da arwallarka har sai lokacin da ka samu yaqinin cewa lalle wana kadiya arwalla ta iska ce bawali ne ko wani makamancin haka to a lokacin sai ka je ka sake arwalla haka kana sallah kai ji kamar iska ta huta daga jikinka to abinda zaka yi sai ka tabbatar da cewa fa babu wata iska saboda daman ka san shedin yana zawaya rayama wannan har sai kaji karanta tambasta huta ko kuma kaji gwarinta a lokacin sai ka cire sallarka kaje ka saki arwalla ka zo ka saki sallah. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To yau za mu tashi sabon babi shine mana yace babu qada'il haja, baban da zai yi mana bayani game da wato biyan bukata. A wasu littattafai na nuskha na bulughul maram zaka ga an sa babu adabi qada'il haja, baban ladubba wanda ake yi wajen biyan bukata, wanda kuma malamai suka ce wannan a kira shi da babu adabi qada'il haja yayin zaman tawwa ya cika ga abin da ake nufi. Saboda ka san wani irin ladubba ne shari'ar musulunci ta karantar da kai lokacin da ka zo zakka biya bukatarka. Idan aka ce biyan bukata kinaya ce, ana nihin kaje zakka yi bawali ko zakka yi bayan gari, bayan gari ma menene kinaya ce. To dan ita shari'ar musulunci dukkan abin da ya zamanto akwai abu wanda yake na kyama haka ko kuma abu wanda yake na kunya, to shari'ar musulunci ba ta hutawa kai sai ta ga wannan abu, sai ta yi mini sai ta yi kinaya. Shi sa malamai suka ce a musulunci ba a so kai a same ka kawo kai bakinka da ake cewa na bakin shi bai da tsarki, ko kuma a ce bakinka bai da fara komi ya huto bakinka kwadi kake. A'a, dabi'an mutum musulmi so ake a same ka akwai ababe na jin kunya wanda zaka yi kinaya, zaka saka ya haga kana nihin abun amma dai ba karara ba ka huto. Yanzu misali idan muka dauki a cikin alqur'ani zaka gani kusantar iyali da mutum zai yi da matar shi a qur'ani duk inda ta zo zata zo maka mafi yawa da kinaya, ko a ce kun shahi matanku ko kuma kun je ga matanku ko kuma kaza ko kuma kaza ko kuma kaza. To haka dukkan wani sha'ani na musulunci, ba so kana musulmi kawai kai a same ka bakinka bai da furan bai da burki komi ya fito hodi zakai komi ya fito hodi zakai, ana so a ringa samu kana sakayawa. To haka shi ma zuwa biyan bukata kenan, an yi kinaya ne akan abin da ya shafi tsari da bayan gari da kuma wato sauransu. To shine wannan baban da zan mu dauka zai gayi mana irin wasu ladubba shari'ar musulunci ta karantar wajen biyan bukata, wanda ka duba ka gani irin girma da matsayi na addinin musulunci yanda ya darajta wato musulmi daidai da yanda zaka je ka biya bukatarka. Ka san dai babu abu wanda zaka ce shine mafi kaskanci face a ce mutum ya je ya biya bukatar shi, sawa'un bawali ne ko bayan gari. To he da musulunci ya karantar da kai ga yanda ya kamata kai, to wannan ba karaman ni'ima bace ba ta abin da ya shafi wato musulunci. Kamar yanda hadisai wato zamu zo mu gani hadisi na farko da malam ya kawo mana a baban malam yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala al-khala'a wada'a khatimahu akhrajahu al-arba'a wa huwa ma'lulun. Wato wannan hadisi na farko hadisi ne daga Anas dan Malik. Mun ga waye Anas dan Malik shine khadimin wa khadimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Shi ya rawaito mana wannan hadisi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza dakhala al-khala'a, idan zai shiga magewaya. Al-khala shine bayan magewaya kace ban daki, to wada'a khatamahu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cire khatamin shi wato zobe, sai ya cire zoben shi bai shiga da shi cikin magewaya. To wannan hadisi al-arba'a ashabu sunan su suka rawaito mana wannan hadisi, sai dai malam sai ya ce wa huwa ma'lulun, hadisi ne dai wanda yake da illa. Zamu zo a ƙarshe mu gani manzala sallallahu alaihi wa sallama Anas yake cewa kana idza dakhala al-khala'a, idan ya nufaci zai shiga wato bayan gari magewaya. Manzala yana da wani khatami, idan aka ce khatam shine zobanya, wannan zobanya ta manzala Allah sallallahu alaihi wa sallama a jikinta kuma akwai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Malamai suka ce akwai hatta sunan Allah subhanahu wa ta'ala, akwai Allah da kuma Muhammad rasulullah. to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki wannan zubanya ne kuma a matsayin kashi a matsayin khatam lokacin da aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sarakuna inda zamanin manzo Allah ai sarki sarki ne aka ce sarakuna idan aka tura musu sako idan sakon nan bai da kashi ba su daukan shi da itibari ba su ma wani bai karantawa kai ma yanzu aka hudu dekri na yace din na Annabi baka ga kashin Annabi aka sa ai ka san aikin manzon abu na warko kashe da dat kake waran dubawa dai kaga an yi program sai ka duba kashe da dat to haka su ba sarakuna idan aka tura musu sako later in babu kashe to bisu ma duba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mishi khatamin wannan ya zamanto an yi kashen shi shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine kashen shi duk lokacin da za a yi an yi wata letter za a tura ma wani sarki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya buga wannan zoban ya tashi a jikin wannan risala a jikin wannan letter to kuma zaka gani su zamanin da ba irin kaya ba da ke da kwai barantana a ce ko an ajiye kashe a wani waje ko kuma an sa shi aljihu kan su daman kawo nadi to shi yasa kenan sai ya zamanto zobanya ce ta manzon Allah kenan lokacin da aka tashi bukata ayi kashe an aida kuma a maida ta an ta hidaya ta to wannan zobanya a wannan hadisi shine suka ce zalla sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga magewaya yana huddata saboda tana dauke da ni da sunan Allah subhanahu wataala to shine abin da zan mu dauka kenan a wannan hadisi shine karhancin shiga magewaya da wani abu wanda yake da sunan Allah an fahimta kaga tun daga nan ladabi na farko idan zaka je ka biya bukatarka to wannan abin da yake tattare da kai akwai sunan Allah a tare da shi to makruhi ne abin da yafi dacewa shine ka hudda wannan abin sannan ka je ka shiga magewaya ka biya bukatarka sai ka zo ka dauki kayanka kenan shine wannan yace idan dakhalal khala idan zai shiga magewaya wada khatamahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai zamanto ya hudda wato khatamin shi kenan shi malamai suka yi istidlali da wannan hadisin akan cewa makruhi ne mutum ya zamanto ya shiga magewaya da wani abu wanda yake dauke da sunan Allah sai dai ala kulli hal hadisin wannan hadisi ne wanda yake da illa hadisi ne wanda wasu daga cikin malamai suna ganin bai inganta ba a danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da zubanya wannan yana da amma cewa idan zai shiga yana huddata a wannan hadisi shine bai inganta ba amma ala kulli hal abinda zamu dauka shine bai dacewa ka shiga magewaya da wani abu a rubuce da sunan Allah misali ga wata takarda da sunan Allah a tare da kai ko zobanyar ka da sunan Allah to idan zaka shiga magewaya huddata ka ajiye ta sai ka shiga ka hudu Allahumma sai in kana tsoron ka ajiye ma wani yazo ya dauka saboda yanzu zamanin namu sai a hanga ba magewaya ba a makabarta ma an dauke ma takalmi a masallaci an dauke ma kaza to ina ga in ka zo shiga magewaya ka ajiye wani abu to shine malamai suka ce idan kana tsoron cewa kada ka ajiye wannan abun kuma ya zamanto wani yazo ya dauke ma shi to wannan darura sai ka iya shiga da shi amma kada ya zamanto kai amfani da wannan abun da yake dauke da sunan Allah a cikin magewaya wannan kuma yana nuna mana irin yanda ya kamata mu ringa girmama abin da ya shafi sunan Ubangiji subhanahu wataala ba ma sai shiga magewaya ba dukkan inda ke da kai wani datti dukkan inda ke da kai wata kazanta to bai dacewa ka bar wani abu dauke da sunan Allah subhanahu wataala a wajen ko kuma duk a wani waje wanda yake kaskanci ne misali yanzu misali ba duba kaga irin takardu wani zaka gani an yi karatu ya rubuta aya a cikin takarda ko kuma sunan Allah a takarda takardar ta waye shi bai sani ba ko kuma yara ma da a makaranta da ake koya musu karatu suna rubuta bismillahir rahmanir rahim su rubuta karatun su a kaye to yaro wani sai je ya cire kayan ma ya jefa to kai duk lokacin da ka gani irin wannan takarda dauke da sunan Allah subhanahu wataala abin da yafi dacewa shine ka dauki wannan ka je ka adana ta ko ka kona ta ko kuma ka sa ta wani waje inda dai ba zai zamanto ba ta wulakanta haka ka duba kaga irin masahif wani waje zaka gani irin qur'anai ko yan juz'i juz'i wata takardar shi ta cire to kai ne kana ta ya kaga irin wannan to dole ka samu ka dauke saboda girmama wato ubangiji subhanahu wataala. To haka in zaka shiga magewaya kenan zaka iya shiga in kana tsoron kan wani yazo ya dauke maka, amma dai zaman to waje ne amintacce to sai ka hudda wannan abun sabawan irin qur'ani ne wanda dan madaidaici wanda ake sa aljihu ko kuma dan ajza ne ko kuma wani abu wanda yake dauke da sunan Allah sai ka hudda shi ka aje shi gehe in ka hudo sai ka dauki ka kaje ka kai amfani ka ci gaba da aiki da shi da fatan an fahimta. To Allah subhanahu wataala da ya tadda mu sai mallan yake cewa wa anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala al khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'ithi akhrajahu sab'a. Hadisi na gaba shi ma riwaya ne daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata a gare shi, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza dakhala al khala'a idan yazo dai zai shiga magewaya. Mun ga ladabi na farko ko to ga na biyu. Qala maza Allah sai yace allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'is, ya ubangiji ni ina neman tsari game gare ka na daga abin da ya shahi sharrin aljannai maza da aljannai mata. Idan ka ce khubusi kana nihin jinsi na aljannai wanda suke maza, alkhaba'is suma jinsin aljannai mata, wanda wannan yana daga cikin ladabin da shari'ar musulunci ta karantar da mu cewa idan zaka shiga magewaya kayi wannan zikiri sai ubangiji subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin wani aljani namiji shi da mace shi, saboda su aljannu shedanu su wajen zaman su shine waje wanda yake da kazanta. Duk inda kaga tarin jibji da kazanta to kada kai shakka cewa anan baba ce, dan a kusa da kai akwai wani waje inda ke da koi shara da wani waye to kada kai kokontan cewa wannan wajen akwai aljannai a wajen. Haka kuma akasin wannan duk inda waje wanda yake waje ne na alkhairi waje ne na tsafta waje ne misali irin masallatayya to waje ne wanda za a samu suwa mala'iku, waje wanda yake na amfani na alkhairi su mala'iku nan suke, amma shedanu kuma suna waje wanda yake na kazanta. To zakka shiga magewaya, magewaya waje ne wanda ke da kai kazanta, to sai kake roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin aljannai mazansu da matansu gabaki daya. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a wata ruwaya yake ce mana a cikin hadisi satru ma baina ayunil jinni wa awrati bani adam shine an yazkura smallah inda khala au kama qala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda yake sha makance tsakankanin idanuwan aljannu da kuma al'aurar dan adam shine lokacin da ka zo zaka yi biyan bukata ka kace bismillah. Shi sa malamai a wannan wato addu'a suke cewa ka kara da farko mine da bismillah sai ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, to wannan Allah zai sha makanci idan aljannun ka da su ga al'auranka. Ibn al-Qayyim yake cewa shi baya kokontan cewa aljannu suna da kambun baka. An san kambun baka? Ha? Kambun baka a kana baka Allah ido ko kuma a ce baki, a wasu za a ce ai wani ya mun baki, an gane an fahimta shi ake ce ma kambun baka, wanda kamar ka ga wani abu da kallon abun abun ya burge ka baka ce ma sha Allah ba, to sai wannan abun ya samu lalaci, ya lalace bai samu matsala wannan abu. To Ibn al-Qayyim ya ce aljannu yace babu makowa ba ku kokontan cewa suna da wannan in suka kalli abu. To kai ne ka je daji zaka biya bukata ko ka shiga ban daki baka yi ba addu'a ka zo ka bude al'auranka aljani ya kalla sai ka ga duk wata cuta wani menene wani infection wani waye da wannan cututtun na infection da wani waye ai kaga da duk babu wata sabon cututi ne, to tana wadin daga irin kamun bakan aljani. Allah subhanahu wataala ya kare. To ala kulli hal menene musulunci yake so ya karantar da kai, an kawo maka wani abu wanda zaka tsare kanka ga dukkan wani sharrin aljani namiji ko mace saboda su aljannai akwai su tabbaci yana daga cikin imani da zaka yi shine kai imani da cewa lalle aljannan nan akwai su saboda qur'ani ya tabbatar mana ubangiji subhanahu wataala ya gayi mana Allah ya halicce su da halshen wuta kuma su suke ganin mummugun maganan su amma kuma bangaren tsoro sun yi jin tsoron mu fiye da yanda muke jin tsoron su dan adam yanda aljani yake tsoron ka da ka san yanda yake tsoron ka da ina ji ne ma zakai ka ringa cewa idan aljannin mu gamu amma yanzu wanda ka je na cewa mu gamu da aljani za a ce kai wa aljani wa shi yake ganin ka kai baka ganin shi to kai yanda yake tsoron ka in aka ce mishi ga dan adam me yasa yake tsoron ka saboda makamman da ubangiji subhanahu wataala ya baka abu ɗaya zakai Allah ya yi kona shi abu ɗaya zakai ya kona shi duba kiran sallah mun aka fara fa duk garin suke bari sai sun tai duk inda ba su yi in kaga sun dawo an yi da kiran sallah kadai to kai da Allah ya baka ayatul kursiyyu kai da Allah ya baka irin wannan addu'o'i irin wannan to ka gani ashe shi ya san kai waye kai me baka san ba karan kanka amma wanda ya san yayi karatu wanda yake da imani yayi je makaranta yayi karatu ya san cewa ga mamakamman da mu duba muga Umar Umar bisa hada titi da aljani wa ai ga tari aljani yana ole gan she shanyo kwana yaga can Umar akan titi a ina da gudu ya koma ya tsaye to me ya kawo shi haka ruku da shari'ar musulunci shari'ar musulunci ta baka komai to nan zaka shiga mage waya ka gayi wannan addu'a ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith da sunan Allah ya Allah ina neman ka kare ni ka tsare ni daga sharrin dukkan wani sharri na aljani namijin shi da macen shi gabaki ɗaya da ikon Allah Allah zai kare ka ka zo ka yi biya buƙatar ka lahiya lau babu wani aljani da zai kalli al'auraka babu wata cuta da zata same ka to shine wannan hadisi mazalla sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai shiga mage waya yake yin wannan addu'a to tunda mazalla sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi to ashe aula mu ya kamata mu rike da kyau mu ringa yi duk lokacin da zan mu shiga mage waya mu ringa wannan addu'a anan malamai suke cewa idan ka mance kuma ka shiga to ya zakai suka ce ba laifi kana iya yi a ciki amma da sharadin lokacin baka fara biyan bukatar ka kuma lokacin baka cire kayan ka tunda yazo a ruwaya ambatan bismillah manzala sallallahu alaihi wasallam yace in ka zo zakka cire kayan ka ka ambaci sunan Allah to a lokacin Allah subhanahu wataala zai kare ka daga abin da ya shafi sharrin aljani namiji da kuma aljana wanda take mace Allah subhanahu wataala ya datar da mu to wannan addu'a ce manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma wannan hadisin dalili ne akan cewa irin wuraren da ke da kwai datti da dauda da kazanta wuri ne wanda wato aljannu anan suke zama yasa shari'ar musulunci ta karantar da kai duk lokacin da ka samu kanka irin wannan kai wannan addu'a sannan kuma wannan addu'a ba sai in zaka shiga mage wayan ba misali a daji zaka biya bukata ka je ka koma ka wani gehe guda kada iya karanta wannan addu'a karanta ta saboda zaka biya bukatar kenan kaman nan ka zo mage waya ce zaka biya wato bukatar ka ba sai cewa ba mage wayi wanda suke na cikin gari Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan wannan ladabi na biyu da malam ya kawo mana a cikin wannan babu sai hadisi na gaba malam yake cewa wa anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadkhulul khala'a فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وأنا متفق عليه وأنا حديثي شما رواية تلك أنس تم مالك يرد الله تثبت أجريش قال هيك تيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يدخل الخلاء وتو إدن زيجي وتو مجي ويا zai je ya biya bukatar shi Anas sai yace fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anaza yace sai ni da wani yaro wanda yake sa'ana muke daukan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idawatan idawa wato wata salka ce ko kace mu a irin zamanin nan kace kamar buta to su ta su da fata ake yin ta inda mutum in zai je ya zuba ruwa zai je biya bukatar shi su zuba ruwa su daukan ba manzala sallallahu alaihi wasallama yace wa anaza da wani kwagiri na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan karamin takobi takobi ne haka mai tsini kamar wato mashi ce in suka daukan ma wannan sai su tayin ma da manzala sallallahu alaihi wasallama fa yastayi bil ma'i sai manzala sallallahu alaihi wasallama yayi al-istinja shine tsarkake wato idan yayi biya bukatar shi tsarkake da ruwa muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yadkhulul khala idan ya huta zai je ya biya bukatar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama irin zamanin da zaka gani ba irin gari ne bake da kai wataran ba kowa ba yake da magewaya yanzu ma misali in ka je kauyuka ko yake yanzu annan ci gaba ko amma kauyen kayau can cikin kauye kenan akwai inda har yanzu ba magewaya kawai in ka tashi daji ne zaka wuta to su ma zamanin da zaka gani akwai irin wannan tukun daga baya aka samu a cikin gidaje ake dan yin almarahil sune wato magewayu sannan kuma a cikin tahiya cikin bulaguro zaka ga ai kawai mutun zai ja gihe ne da lokacin an rawaito Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas lokacin a Makka idan zai je biya bukatar shi sai ya ci wajen kilo 5 tukun ya je biya bukatar shi to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya huta zai je ya biya bukatar shi Anas yace shi da wani yaro wanda yake kamar sa'ai shi sai su dauka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato abin ruwa salkas shi ta ruwa kamar kace gutar shi da kuma wannan dan takobi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan kwagirin nan nashi anaza sai su tahimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ruwan wannan dan manzon Allah ya yi idan ya biya bukatar shi ya zamanto yayi amfani da shi sawa'un na wanke wato abin da ya shahi bawali ko wani abu makamancin haka sannan kuma wannan kwagirin malamai suka ce manzon Allah yana daukan shi saboda misali la'alla ya je wani waje ne inda hili ne babu komi to shi kuma in zaka je ka biya bukatar ka ana so ka tahi wuri wanda zaka samu ka dallabe ka kare da wani abu to wannan kamar dan takobi takobin dan kwagirin na manzo Allah yana kawo shi ya dan sarkaya mishi wani abu haka ya kare saboda ya zamanto ya kebanta shi kadai ya biya bukatar shi to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya da wannan to wannan hadisi mahallu shahid da malam ya kawo mana shi dan ya nuna mana hukuncin wanke bayan gari ko kuma bawali da ruwa idan zaka iya mine shine al-istinja tunda nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi aka daukan mishi ruwa aka daukan mishi kinan kaga in kana da ruwa abinda zaka yi shine ka dauki ruwa ka je ka wanke abinda ka je kai ka je kai bawali to ka wanke da ruwa ka je kai bayan gari to ka wanke da ruwa idan babu ruwa kuma a gaba malam zai kawo mana yaya ne ne mutun zai yi lokacin da ya samu kanshi ba ruwa idan wannan ladabi na uku shine lokacin da ka je ka biya bukatar ka kenan ka samu ruwa ka wanke wankewa kuma so ake ka wanke da kyau zaka gani a fiqihance a malikiyance misali idan kai bawwali sai ai ake cewa hey kai kyatsa kan san kyatsa wato misali in kai bawwali sai ka tatse da kyau bawwalin ya huto duka bakabrar ba komi to wanka wanki kada ya zamanto kawai ka zo kai bawwali bai ida ba hutawa kawai ka zuba da ruwa kawai ka wanke ka tashi rabi ya taba jikin ka kai baka gane ba ruwa ne ko kuma bawwali ne a so ake ka tsaya saka ida bawwalin ka shi yasa ake so ma kai a tsugunni saboda tsugunni yayi hutawa duka ka hayin bawwalin ka duka duk da cewa a tsayin ma ya halatta kawai ne yace haramun ya halatta saboda wani waje kana iya zuwa wani wajen da dole ne a tsaye zaka yi wutsai sadi waje ne wanda ke da kai kamar yadda malamai suke ambata ka je waje wanda yake da hako hako shine in kai akai wutsari zai fatso maka ka gani ai zai bata maki ko kuma ka je waje wanda ke da kai datti na inda in ka tukunna in zai zaka yayi moda huda da wani abubuwa su bata maka nan najisa ko kuma yanzu zamanin yanzu ka tayi ka dan yi iskar kan hanya ka yi iskar a wani hilin jirgi ka shiga magewaya kaga babu wajen da zaka duba to nan ka ga ya zaka baka ce ba ko ai dole ya tsugunne kana iya tsugunne ya auto kawai haka nan zaka yi dubara ka je ka yi in ka zo gari kaga kowa da miya aka ce kowa da bindi kenan kai baka karata ya tsin baka wuce to iya gwargwado kenan duk shari'a musulunci ta baka dama wasu abubuwa saboda in ka samu kanka a wani yanayi kenan ga yanda shari'a za ta karantar da kai zaka zama so kai kenan dai wannan hadisi na Anas wanda shine ladabi na uku wajen biyan bukata shine mutum idan ya biya bukatar shi yayi bi ya wanke da ruwa sannan ka wanke da ruwa kuma ka wanke hannunka dan iskar nan da yake tsayawa wani lokaci wannan bayya cutar da kai shi yasa malamai suka ce yana daga cikin ladabin da zaka yi ma in ka zo wajen biyan bukata wajen wankewa ka fara shika hannunka kada ya zaman to kai sai ka kai hannunka wajen biyan bukata ka dan jika hannunka ya zaman to yana da ruwa to shi yasa lokacin da ka je ka wanke bukata ka zai zaman to abinda zaka yi ko na iska ko wani abu ba zai zaman to ba abu ne wanda yake da yawa to wannan hadisi ne wanda yake ingantacce Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi Allah subhanahu wataala ya dadar da mu sannan wannan hadisi dai dan mu kara ganin irin falala ta Anas dan Malik ya ta Allah ta tabbata a gare shi da yanda Allah subhanahu wataala ya zamanto sharrafa shi da yiwa manzon Allah hidima shi Allah ya zo ya zabe shi yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon wajen shekara 10 yayi yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tunda manzon Allah ya zo Madina mamma Anas ta kawo shi tace ya rasulullah ga dana nan ya maka hidima man Anas yake cewa ya zauna da manzon Allah tsawon shekarun nan gaba daya bai taba yin wani abu manzon Allah ya ce mishi dan mi kai kaza ce bai taba kin yin wani abu manzon Allah ya ce mishi dan mi ba kai ba kaza kai yanzu ka kawo wani gidanka da ya kwana 10 mun gani ya ne zaku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayen shi daban ne Allah subhanahu wataala ya dadar da shi malan yake cewa hadisi na gaba anil mughira bin shu'ba radiyallahu anhu qala قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم خذ العداوة فانطلق حتى توارى عني فقد حاجته متفق عليه وانا حديثي رواية دقى المغيرة دن شعبة يرد الله تثبت أجريش قال يكي تشوى قال لي نبي صلى الله عليه وسلم مغيرة يتي مزال صلى الله عليه وسلم ياتي مني خذ العداوة او كي وانا سالكي او كي وانا سعانم قبوتا وانا sai dauka fantalaka sai manzo Allah ya tahi hatta tawara anni asidi nisa dani fa qada hajatahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya buƙatashi wannan hadisi zai karantar da mu akan mustahabbancin mutun ya zamanto yayi nisa da mutane lokacin da zai biya buƙata an fahimta kada ya zamanto yanzu ka duba to ka gani irin yanda muke kai ne ka zo kana bulaguro an abis daga an tsaya kawai da ka dan sabko nan kawai shi kina a tsaye zaka ga wani yana fitsari kaga wannan ba dabi'a bace ta musul ka dan yi nesa ai an san dai an samke ka kaka ce a dayya za su yi su barka dama kai suka tsaya da su misali dan ka je ka biya bukatarka saboda uzuri ya kama ka to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba mughira ya dauko mishi kenan wato salkan nan ta ruwa ya kama shi da ya kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tahiyyata hatta tawara anni hasidi nisa da shi yaje can inda ma ka kace ba a gane shi to kuma manzo Allah ya biya bukatar shi a can tukun ya dawo idan ka gani kai ne zaka biya bukatarka ka nisanci mutane ka tayi inda ba a ganin ka wannan muna magana ne kenan kamar a waje mi ne wanda yake daji ne ko wani abu makamancin haka yanzu alhamdulillah saka gani ana yin magewanni a cikin gidaje kenan ka tashi biyan bukatar ka saka je ka shiga magewaya babu wanda ya san wato me kake yi ka je kai kina haka idan ka samu kanka a wani yanayi wanda yake da mutane shi kuma yake nesa da mutanen ka yi nesa sosai yanda babu ga ba a ganin ka kamar yanda muka ce Abdullahi dan Umar ya kasance a Makka yana yin wajen kilo 5 tukun ya je biya bukatar shi tukun ya dawo kinan ana so mustahabbi ne mutum idan zai biya bukatar shi ya zamanto yayi nesa da mutane tukun ya je biya bukatar tashi sannan kuma yayi amfani da ruwa ma ya wadatar da shi wani misali mutanen Quba yana daga cikin yaban da aka musu cewa suna son tsarki suna tsafta suna tsarki tsarkin da suke yi shine idan suka yi istinja da ruwa sai sun kara sai suka yi istijmar da dutsi sai sun kara da ruwa yin wato tsarki kana da kala biyu kana iya kai da dutsi dutsi kai so uku kai wutiri ko kuma kai da ruwa to kowanne kuma in kai ya wadatar da kowanne saji babu ruwa yake kai da dutsi inda ruwa kuma kai da ruwa shikenan ba sai ka dawo ba ka kara yi da dutsi to ka wannan hadisi dalili ne nuna mana cewa da ruwa kadai ya wadatar da hadisin da ya gabata cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas yana dauka mishi dawatan min ma'in wa anaza kinan yaje biya bukatar shi ya zo ya amfani da ruwa ya wadatar ba sai ka sa dutsi ba to wannan hadisi shi ma wato yana nuna mana akan wannan cewa mutum ya zamanto yayi amfani da ruwa sannan yana daga cikin hikima ta yin nisa da zakai kaga abu na farko mutane ba wanda zai tsakaye kai kana biyan bukata saboda abu ne wanda tun farko mun gani abu ne wanda ke da kai kunya da wasu abubuwa babu wanda zai ga al'auranka babu wanda zai ji wani wari ko wani abu makamancin haka manantana ka sa shi cikin wani damuwa ko wani abu makamancin haka to duka wannan yana daga cikin hikimar da aka sa zaman to kai nesa da mutane ka je ka biya bukatar ka a can Allah subhanahu wataala ya dadar da mu sai hadisi na gaba mallan yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم زاد ابو داود عن معاذ والموارد ولاحمد عن ابن عباس او نقي اماء وفيه ما بعض واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجه تحت الاشجار المثمره وزق فتن نهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف wato wannan hadisi na gaba riwaya ce daga Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi Abi Huraira yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa ittaqul la'inaini lafazin ku ya ne ne la'anaini da hamza da fataha la'anaini idan kuma sai ya kawo la'inaini da wato abin da ya shafi kasara idan wasu ababen da suke sawa a tsini ma mutum guda biyu wasu ababe guda biyu wanda wannan abin zasu sa sababi ne su sa a tsini maka ita kuma tsinuwa idan wanda ka zalumta ne ya tsine maka to ka tsinu in ka zalumci mutum yayi maka addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace babu shamaki tsakankanin shi da ita direct take zuwa ga Allah subhanahu wataala to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron wannan ababen da suke sa ngawa tsinuwa guda biyu abu na farko shine alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhilli fi tariqin nas wanda yake zuwa kan hanyar mutane ashin mutane suke bin wannan hanya kaje kai kashi anan kuma wannan kaka dauka wai sai abin da ya shafi kashi kadai kan hanyar mutane ka zuba musu gwalalo an san gwalalo kwata kan hanyar mutane ka zuba musu wata shara ko wani musse mai wari yazo wanda abu dai wanda zai cutar da su au fi zillihim ko kuma inuwas ga inuwa nan ana wannan zahi a wannan garin ka san garin nan sai an kai aka rama kuma lagu ya gori ana wannan zahi ka je inuwan mutane ka yi musu bawwali ko ka je ka yi musu bayan gari, ko ka je ka zuba musu wata kazanta, in suna zawwa abu na farko kai dauka, imagine ki zaman to kai ne inda kake zama cikin zahin nan, in wako ka isko wani ya zo ya muku ajiya, in ka zo mi zakai, in ka fara Allahumma rabbana ka tsine wa wanda wani yayi guluyi har ɗan wanshe ya gama ya tsine musu, to kuma abu ne wanda zalunci. Shi yasa musulunci ya ajje mana kaida ta cewa a musulunci babu cuta babu cutarwa, la darara wala dirara, babu cuta babu cutarwa, duk abin da kasancewa wannan abin zai cutar da wani to haramun ne ka aikata shi. In ka aikata ka cutar da shi kuma ya maka addu'a, Allah subhanahu wataala zai saka mishi. To kaga ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu ji tsoron ababan da suke sa a tsine ma mutum, ababe guda biyu. Abu na farko yace wanda zai je kan hanyar mutane ya je musu wani abu wata ajiya, kan hanya ake bi ga ta nan, sai ka zo kai kashi dare yayi kai baka iya kana kaza kaza kaza, ka zo kan hanyar mutane ka zuba musu gwalalo, anan kuma ka duba kaga irin wa'anda ban sani ba, anan wajen kuwa akwai irin su, wasu zaka gani sai dare yayi can wajen ƙarhe ɗaya ƙarhe biyu za su bude kwatar su su ringa zubdawa, anan wajen babu irin su kuwa, sai tsayin karce zaka ga mutum to ko hayyurwa kaga wai profite ne mutum yake, ka gani ka sama mutane datti, ka sama mutane cutarwa, wallahi Allah wannan ruwan yana iya tarewa yayi amfani ya zuba ma wata shubka ko kuma yayi wani wane ko kuma wani abu makamanta, wani zai zo masallaci ruwan nan yake bi, to kai ka zo ka sa mishi datti jidda bai sani ba ko wani abu makamanta, to shi yasa malamai suka ce duk abinda zai zamanto abinda zai cutar da mutane ne to zai iya shiga karkashin wannan hadisi na ta yanda mutum idan ya zo ya tsine maka akan wannan, Allah zai tsine maka, ka san ban mi kai sai kaga Allah ya tsine maka, kai kuma kai ne ka janyo ma kanka ka je kan hanyar mutane ka musu kashi, ko kuma ka je ka zuba musu gwalalo ko ka zuba musu kazanta, idan dole mutum ya kula da haƙƙin ɗan uwan shi musulmi, ka kula da haƙƙin makwabtakarka tun farko a unguwa makwabci, kada ka bari ruwan nan da ake wanke-wanke ana minene ya ringa gangarawa ya bada titi, aka ce ai kai tunda dai ya huto shike, ko kuma ka bari wannan in ramin salon gakka yana zuba baka kwashe ba ya ringa bata ma mutane hanya, kana cutar da su da wari, kana cutar da su, mutum ya zo da kyale samu ya tsallaka ya wuce, kowaye ko kai ne a wajen ba za ka ji daɗi ba, wannan yana daga cikin ababen da suke sawa mutum ya zamanto idan an tsine mishi Allah subhanahu wataala zai karba, kuma idan mutum ya maka addu'a Allah subhanahu wataala shi ma zai karba. A ruwaya ta wato Abu Dawud daga wato Al-Mu'az yake cewa wal mawarid, da wato kace mashaya, al-mawarid shine kaman mutane inda suke zuwa suna shayar da wato sawa'un, suna daukan ruwan su ne kace ko rijiya misali, ko kuma suna shayar da dabbobin su a wajen ko kuma na makamancin haka, amma mu dauka a ce rijiya ce gata nan, mutane suna zuwa nan suna shayarwa suna daukan ruwan su, kai ka zo gindin rijiyar da suke daukan ruwa ka musu kashi, ka gani abu ne, duk wanda yazo wajen sai ya ce Allah ya yi, saboda kayi mini ka bata musu waje, wani gani zai yi wannan kashin da kai ma zai yana so ya shiga cikin ruwa, wani daga lokacin ba zai dauki ruwan ba, kaga ka cutar da mutane, shi yasa wannan shi ma yana daga cikin wato wuri wanda ake wato ya zamanto an tsine ma mutum, yace au wali Ahmad an ibn Abbas, kaga Ahmad riwaya ta Abdullahi dan Abbas yace au naka ima'in wa fihi ma ba'd, yace ko kuma wato wuri wanda yake na wurin haduwar ruwa, misali inda ke da kai ruwa yana tattaruwa mutane suna zawa suna amfani, amma dai ruwaya hadisin malam yace akwai rauni a cikinta. A ruwaya ta Imam Tabarani ya rawaito ya kaito kan hani akan biyan bukata akan wato babe na adabu qada ila haja, yace tahtal ashjaril musmira, ce karkashin wato itatuwa wanda suke da wato tsirrai, misali wanda suke da furmi. Yanzu misali kashin wani icce na mangwaro, mutane suna zawa suna dan ciran mangwaro ka zo ka musu kashi. To kaga kowa zai zamanto ya zamanto ya bai ji ba dadi. To duka wannan yana daga cikin wato wuraren da malamai suka ce idan ya zamanto wuri ne wanda mutane suke amfani, wuri ne wanda ya zamanto ana zuwa wajen, sawamu a dauki ruwa, sawamu a yi wani abu, sawamu a yi kaza, in dai mutane suna haduwa a wajen nan, ka je ka zuba musu irin wannan datti, ko ka musu kashi, ko ka zuba musu kazanta, to wannan yana daga cikin sababin da zai sa idan suka tsine maka ka zamanto kasiri. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu ji tsoron ababan wato tsinuwar nan guda biyu, wanda kuma wannan ruwayoyi da suka karu suna nuna maka cewa kenan ba wai biyin nan kadai bane idan kai ne za a tsine maka, a'a dukkan kiyasi za kai dukkan wani waje, sawa'un inda za a je a sha ruwa ne, sawa'un in hanya mutane ne, inuwar mutane ce, kaza in mutane ne ka je ka zuba musu datti, ko ka je ka zuba musu shara, ko ka je ka dora musu wani musu ya ringa damunsu, to wannan yana daga cikin idan suka tsine maka zai zamanto Allah subhanahu wata'ala ya tsine maka kenan. A wurin da zamu dauka nan, haramun ne mutum ya zamanto a irin wannan wurare ya je yayi kashi abu na farko, tunda muna cikin ababu qada'il haja. Idan zaka yi biyan bukatar ka bawwali ne ko bayan gari ne, nemi inda ba mutane ba suke zama, nemi ba hanyar mutane ba, nemi can wani waje daban, ka je ka yi addu'a dan Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi, ka je ka biya bukatar ka dan ka tashi ka tayi. Amma inda hanyar mutane ne, inda wuri ne wanda mutane suke zama, inda wuri ne wanda mutane suke shan ruwa, to duka wannan mutum ya zamanto ya nisance su, saboda sababi ne wanda idan ya aikata wannan zai sa mutane su tsine mishi, kuma idan suka tsine mishi Allah subhanahu wata'ala zai tsine mishi. Allah subhanahu wata'ala ya kare mu. Sani ba lokaci ya tafi, saura minti 6, akwai dan uwa da muke tare da shi Malam Zaifa Rabi Umar, yana daga cikin abokananmu kuma masu ba da kokari a zallar asaha ta abin da ya shafi karantar da al'umma. Ya yi karatu nan Jami'ar Islamiyya ta Sai mancin nan, kuma ita Jami'ar Islamiyya ta Madina, kuma yanzu ya zo yana nan yana muwasala bayan majistirin shanan Wifaq, kuma ya sajjala da kutura a jami'a ta Libya. Ya kama na ziyara wajen sati biyu a nan gara, walaiki ko kalimatan fa'una wala ta duruna, wasu yan kalmomi tsoron minti 6 transcend za ta da sallah, ko kuma a shirya mishi muhadara ranar Asabar shi ma wala to la ba sallah Asabar kenan insha Allah zai gabatar mana da muhadara a nan masallacin Allah ya ta nan za mu tsaya wanda muka fadi daidai, Allah ba mu lada kuskure, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.